بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكثابا أتيك بدا كراتمنا تفسير a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ke rafin albasa a cikin garin Bauchi a yau biyar din tsakiyar watan Ramadana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1447 wanda ya zama daidai da 4 ga watan Maris miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi assalam a Bethlehem idan ididdigan ya tabbata shekara 2026 idan ba manta ba muna nan cikin suratul mulk amma kafin mu ci gaba za mu yi amfani da wannan dama domin mu bayyana farin ciki da murna musamman ga malaman jami'ar jihar Bauchi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara akwai tsari na albashi da ƙari na albashi wanda ya tabbata a wannan wata saboda haka dole mu yi godiya na farko ga gwamnatin jihar Bauchi da ta yi ƙoƙari ta ainihin ƙara wannan albashi duk da kasancewa abinda union suke nema ba shi aka samu duka ba ina jin ko 40% ne kamar yadda ake fada amma fa 40% ɗin nan yana da kauri lalle gwamnati ta yi ƙoƙari Allah ya saka mata da alheri sannan su ma waɗanda suka yi tafafutuka musamman ƴan union mutanen aluta su ma ya cancanta a yi musu addu'a a yi musu godiya saboda kun san wani lokaci idan ba an ɗan motsa waje ba to waɗansu haƙoƙin ba za su fito ba saboda haka su ma Allah ya saka musu da alheri abu na uku lalle duk wanda aka ce yanzu farfesa ne a jami'ar jihar Bauchi to fa yana jan kaya da yawa wallahi da gaske tunda yanzu albashin farfesa ya tsallake 1 million don haka kar ka gana canza mota to muna addu'a da shugabanni da gwamnati Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri idan ba manta ba muna nan cikin suratul mul kuma ajiya mun tsaya a aya ta 12 ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa masu tsoron Allah masu biyayya suna da gafara a nan duniya da lada mai girma gobe lahira gidan aljanna kenan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wannan tawaga thumma nabaha Allah ta'ala sa'anna Allah ta'ala ya fadakarwa ala annahu muttali'un ala dama'ir wa sara'ir cewa lalle Allah yana hangan dukkan abin da ke cikin kiraza ko abin da ke cikin bukata ko abin da ke cikin sirrai wato sirri wanda aka koye ko mai koye wan abu Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wa qala ta'ala yasa Allah yace wa asirru qawlakum aw izharu bi
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa asirru qawlakum aw izharu bi innahu alimun bi dhatis sudur
wa asirru qawlakum aw izharu bi ku boye maganan ku ko ku bayyana da ki to lalle wannan daidai ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi babu wani bambanci ko da yake wannan aya ta fara ne da umurni wancan aya kuma khabar ne amma wannan aya kuma isha ne a cikin balaga akwai abinda ake kira khabar da isha abinda ake nufi da isha shine abinda akwai umurni a ciki ko abinda yake exclamation ma a cikin sa alamatu ta'ajjub da sauransu wannan wa asirru qawlakum ku boye magananku a wit harube ko ku bayyana magananku sai aka tsaya ana aka ce innahu alimun bi dhati sudur lallahi Allah masani ne da abinda ke cikin kiraba saboda haka wajen sa duddai ne da ku bayyana da ku boye sawa'un akfaytum kalamakum malamai suka ce daidai ne kun boye maganan ku aw jahartum bihi ko kun bayyana shi wallahu alimun bi Allah masani ne wannan shi yake gwada karfin sanin Allah karfi na ilimin Allah in kaga dan adam yana wadansu sake-sake zai yi wahala ka san abin da yake sassakawa sai dai kawai in kaga fiskansa a sake ka ce mai yiwa abin farin ciki ne yake sassakawa ko idan kaga fiskansa a murtuke ko a daure ka ce mai yiwa abin damuwa ko bakin ciki ne yake sassakawa ba kai saka ce ga abin da ke cikin zuciyan ko da danka ne ko matarka ko abokinka ko wani na kusa da kai balle wanda yake nesa amma Allah da yayi wannan halitta shi ya san abin da ke cikin zuciya sannan kuma dan adam ya san abin da ke zuciyarsa amma kuma yana da mantuwa abin da ya wuce a baya ba zai iya narrating ya kawo su a jere dalla dalla ba tare da ya tsallake wani abu ba sannan kuma dadin dadawa abin da zai aikata nan gaba bai sani ba wannan yana daga cikin gaibi na Allah subhanahu wataala zaka iya kudurtawa da tsarawa cewa gobe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza sai kuma Allah ya kaddara goben sai kai abinda ma baka tsara ba wannan yana cikin gaibi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara maka ba za ka san wannan ba sai idan ya faru to don haka Allah shine mai cikakken ilimi akan kowane irin abu kuma ya cancanta Allah ta'ala ya kasance yana da ilimi akan kowane abu saboda shi ya halicce shi kamar misalin wanda ya kera wannan ne sai wannan abin ya lalace sai aka ce ya gagara gyara shi ai wanda ya kera idan ya lalace a san yadda zai iya gyara shi wanda ya kera in ya ga dama yana iya canza fasalinsa kamar yadda Allah yake bada fasaha mawalansu su gyara abin da ba su suka kera ba ko su canza fasalin abin da ba su suka kera ba to ka yadda da wannan wannan kwarewan da wannan ilimi amma ka kasa yaddan wato yadda da ilimin Allah subhanahu wataala saboda haka ya ku yan uwa lalle hakika Allah yana tabbatar mana da ainihin karfin ilimin sa wallahu alimun bil ya'lamu ma yaqtur fil qulub Allah ya san abinda zukata suke tunawa wa ma takun wa ma tukinnu hudamayr da abinda wato ainihin kira za suke boyewa la yakfa alaihi minhu kafiyan babu abinda yake buya ga Allah wal muradu anna qawlakum wa amalakum abinda ake nufi da zantukan ku da ayyukan ku ya ku bayin Allah ala ayi sabilin wujida abisa kowani irin aiki sawa'un kun yi mai kyau ne ko mara kyau wallahu alimun bi Allah ta'ala ya san wannan aiki ko kun boye ko kun bayyana Allah ta'ala ya sani fa hadaru min al ma'ati sirran don haka ku kauce wa saban Allah a boye kama ta tarizuna anha jahra kamar yadda za ku yi takatsantsan a bayyane amma idan karshen duniya ta zo to za ga ana sakon Allah a bayyane sai ka samu shaydani ko shege sai yayi zina da uwarsa akan kwalta ko a shatale talen gari kowa ma yana gani ba abin da ya dame shi yasa dama aka ce shege shi kowace irin shegantaka zai iya yi saboda me saboda dama Allah tabaraka wa ta'ala kaman a cikin halittarsa sinadarinsa ya sanya akwai shegantaka a ciki yasa an kaga mutum a falle ka ganki wani iri ko tacaccen dan ifka ne to ka bincika zaka samu akwai matsala wannan sai mun je suratu abin nan suratul qalam a gaba nun wal qalami wama yasurun zamu samu karin bayani daga cikin sifofin mutanen banza waɗanda suke yan wuta su ne wanda Allah ya yi su yan iska masu sabon Allah subhanahu wataala to don haka duk abinda mutum yake aikatawa a bayyane ko a boye Allah tabaraka wataala ya sani musamman na sakon Allah ba yadda za ka yi ka buya amma idan kyawawan ayyuka ne ana son ka boye ka bayyana idan babu riya a ciki wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah idan kun boye munanan ayyuka a cikin zukatanku bayan kun aikata ko kun bayyana to fa sai Allah ya muku hisabi wannan ɗaya daga cikin fasaran wannan aya ne ko in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairul lakum kuma wa yukaffir azuwa karshen aya ubangiji ta'ala yace idan kun bayyana sadaqa fa ni'ma hiya wato ma dalla da haka idan babu riya a ciki amma idan kun boye kun ba da waɗanda suka cancanta su ne mabukata to lalle Allah tabaraka wa ta'ala nan ma zai karba hannu biyu kuma zai kankare muku kurakuranku bi ma'ana sakamako shi ne gidan aljanna saboda haka malamai da yawa suna bayani a yanzu idan kyakkyawan aiki ne a yi ƙoƙari a ɓoye saboda yanzu duniyan yadda ta dagule idan mummunan aiki ne kuma a yi ƙoƙari a tuba in kana yin abu a ɓoye Allah bai fallasa ka ba to ka tuba ka tsoraci fallasan Allah subhanahu wa ta'ala don haka fa inna zalika la yatafawatu bin nisbati ila ilmi Allah ta'ala duk irin aikin da mutum ya aikata babu bambanci a cikin ilimin Allah wa qaddama sirra alal jahari an gabatar da ɓoyewa a bisa bayyanawa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi na'am li'annahu muqaddamun alayhi ada dun kun sa abu za a fara a ɓoye to sannan kuma daga baya sai ya bayyana ko neman aure ne ana son mutum ya ɓoye sannan daga baya kuma sai ya fito fili saboda in baka yi ƙarfi ba wani zai zo ya girbe ka rana tsaka ya sa gara ka ɓoye idan ka ɓoye lokacin da ka yi ƙarfi kuma in ya so ka bayyana mutane nawa ne suke yin ƙarfi a samu wani wanda yake wato barden guza wanda zai zo ya fyaɗe shi idan ya fyaɗe shi ba ka sake ganinsa sai dai kawai ya tafi yana Allah ya isa a banza kuma tunda da ma ba alkawari aka masa ba sai ya ce ai kaman wani ne wai shi ya kashe kuɗi makarantanta da kaza da kaza naje to tunda ka kashe kudi waye saka ka kashe kudin waye saka sai yace a'a ai shi ya ga nace ai babu magana tunda dai ka riga ka kashe mata kudi yanzu kuma an kashe maganan ka neman aure an ba da wani to menene na gunaguni wato da man duk kyaututukan da kai ba don Allah bane daman kai ne don ka dauke ta sai kuma Allah ya kaddara baka dauke ta ba to saboda haka irin wannan bai kamata ya ce mutun yayi ta gunaguni ba in za ka yi ihsani kai ihsani ko wanda kake masa ya zage ka to ga danna zuciyanka in ka danna zuciyanka to ranan takin alkiyama ka ci gaba da yi ranan takin alkiyama sai Allah ta'ala ya tayar da kai cikin tawaga irin ta su Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu saboda haka to abinda za ga saurayi yana yi ma ƴan mata neman suna ne neman suna ne kyauta ce ba don Allah ba da biyayya ba don Allah ba da wani sassauci ba don Allah ba da girmama yayunta ba don Allah ba da wani jin kunya ba don Allah ba wa haddath wala haras Allah kyauta to kaga idan ka kashe kudi kuma ka zo kana gunaguni ai baka da dalili baka da hujja akan wannan na'am don haka ubangiji masani ne ga dukkan abinda aka bayyana ko aka boye kuma an gabatar da boyewa ne saboda rufi yake farawa kaga ko wajen harkokin kasuwanci ai zaka fara ne a hankali kafin ka fito ko dukiyan ta fitar da kai ko ilimi ne ma ai a hankali yake farawa za ka wadan suna da ilimi amma a boye abin yake ba za ka sani ba sai lokacin da Allah tabaraka wataala ya fitar da su sai ka gane cewa ashe wadannan sun yi karatu sun karanta abu kaza da kaza da kaza ga sunan da yawa to shi yasa ake san boye al'amari fama min amrin illa wa huwa yubda'u awwalan fi nafsi thumma yutharu bi kowane irin al'amari yana farawa ne a zuciya in ka fara tunani a zuciya sai ka zo kana cewa abokanka ko wa iyalanka ko wa ƴan uwanka kai fa kai tunanin abu kaza za ka yi abu kaza ko zan yi takara ko zan yi kaza dama abu ne wanda ya tsirato a cikin zuciyanka ba wanda ya sani sai mahaliccinka walitahdhir min at-takattum wa sir alladhi qad yudhannu adamul ilmi bi saboda haka an yi gargadi musamman wajen boye mumunan abu wanda ana ganin kaman ba za a sani ba to Allah tabaraka wa ta'ala innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne ga abin da ke cikin kiraza kal illati lima qabla to abin da mutun yayi tunani ko ya boya cikin zuciyarsa Allah ya sani sai dai kuma akwai sassauci a musulunci kamar yadda muka karanta aya a can baya mutumin da yayi yunkuri zai yi barna ko zai yi tsiya sai ya fasa bai aiwatar ba bai bayyana ba bai aiwatar ba to Allah ba zai kama shi da laifi ba hasali ma in ya bari da kyakkyawan niyya to yana da lada saboda haka abinda mutum ya kudurta a cikin zuciya Allah ta'ala ba zai hisabi a kai ba ba a hisabi a kai sai idan ya aikata aikatawan shi ne zai tabbatar da cewa ya yi laifi ko kuma furtawa idan abu na furtawa ne amma in kai tunaninsa a zuciya shi kenan bari in shame shi bari in kwaɗa masa mari bari in zagi ubansa in ga abin da zai faru bari in yi kaza duk kenan daga baya sai ka ce kai kawai sai ka janye saboda tsoron Allah ko don saboda tuba to za ka samu lada amma dai zuciya da kake gani rai la'ammaratun bisu'i haka kawai wani lokaci za ka ji bari ka yi tsiya wa matanka Allah rahma ko baka tunanin haka misali wata rana za su shirga maka shirme ka ce ni ko bari musu tsiya zan musu tsiya wani lokaci iyaye ne fa mutum yana tare da iyayensa sai ce kai amma ko babana ya cika fitina ko mahaifiyata ta cika fitina haka kawai zuciyarsa zai tsarta ya ce yau wallahi bari musu tsiya yau za su gani haka ranka za ta zayyana maka iyayen da a dalilin su ne ka zo duniya ba domin su bada ba san ka ba amma za ka ce bari ka musu tsiya to amma dai tunani ne na zuciya daga baya sai ka ce astaghfirullah ya Allah eh baka so ma Allah tabaaraka wa ta'ala ya fallasa ka to irin wannan idan an tsaya a tunani kawai ba aiwatar ba to Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai kama mutun da laifi ba wala ayatu khitabun kun ga wannan aya wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur khitabun am wannan magana ce ga memmiya li jami'il khalqi fi jami'il a'mal ga dukkan halittu a cikin dukkan ayyuka saboda haka kaga babu bambanci tsakanin wanda yake imani da wanda bai imani ba sai dai masu imani sun fi ankara qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace kanu yanaluna min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kafirai sun kasance suna zagin annabi a bayan fage sai ta caccakan sa suna zagin sa wa yukhbiruhu jibril sai malaika jibril ya baki labari ya ce an ce maka kaza wadannan sun zage ka in sun zo gaban ka kuma sai su yaba ko kuma su ja bakin su yi shiru su gwada kamar suna tare da kai eh faqala ba'dhum li ba'din a lokacin da suke caccakan annabi suke zagin sa a bayan fage suna cewa sirru qawlakum aw itharu bi eh wato ku boye maganan ku idan akwai mutanen sa ku bayyana in babu mutanen sa saboda haka ku sake ku fadi abin da za ku fada eh li Allah yasma'a ilahu muhammad saboda kar ma ubangijin muhammad ya ainihin ji abin da ku fada ku boye fa anzalallahu hadhihi alaya shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa asirru qawlakum aw ijharu bi kaga wannan kaman nare wato an ba mu labari ne kissa ce dangane da abin da suke sai Allah ya fallasa ba tare da ya gode su suka fala ba kun san irin wannan idan mutun ya san yayi kana fada kawai sai ga ya fara sun kuyar da kai sai yana ce subhanallah Allah sa dai kare ka musu na Allah ya sa kar a ka musu na don ya gano cewa wato ya aikata wannan barna idan barna ce to don haka ubangiji ya sani abin da yake bayyane da abin da yake boye gabalaya kuma akwai wata nukta ta ilimin balaga wa asirru qawlakum aw ijharu bi hannun riga ne fa wannan boyewa wannan bayyanawa amma sai ga su a aya guda kuma akan magana guda wannan ke ake kiran sa tiba Al-Qur'ani ya hada waɗannan abubuwa da yawa idan ka bar mai koyon larabci wanda bai karanta tafsirin magabata ba sai ya ce akwai contradiction a cikin Qur'ani alhali ba contradiction bane sibaq ne domin a gwada ainihin ƙarfin ilimin balaga ko kalmomin balaga shine a hada abubuwa masu hannun riga a waje guda asirru wal jaharu bayyanawa da koyewa ai kaga abubuwa ne wanda ba su haduwa kaman a ce maka huta da ruwa ne a waje guda ai kaga ba su haduwa eh shine ake kira hannun riga amma kuma in ka saurara zaka fahimci cewa lalle wannan kimfidar magana wato akwai luga harce wanda yake mai karfi wannan yana gwada ainihin karfin alqur'ani da mujiza ta ainihin alqur'ani sai ubangiji ta ala ce
ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir
ala ya'lamu man khalaqa yanzu shin wanda ya halitta a ce bai da ilimi ko bai san halittarsa ba zai taba yiwa ba wa huwa al-latifu Allah shine mai sassautawa hakuri kawai yake da shi ana tabarna ana biya ana ketare iyaka amma Allah ta'ala baya kama mutane da laifi sai idan dubun su ta cika al-khabir kuma Allah mai bada labari ne shi ya san abu ma kafin ya auku saboda haka in abin ya auku zai baka labari exactly tunda already ya sani tun kafin ya auku ala ya'lamu al-khaliqu khalqa yanzu kin mai halitta ba zai san halittunsa ba wa huwa alladhi khalaqa al-insana Allah fa kiya halitta dan adam wa awjada sirra kuma ya samar da sirri inna wa mutmiratil qulub da abubuwan da zukata suke koyewa fa huwa ta'ala alladhi khalaqal insana bi yadi fi ahli dan adam da hannunsa wa a'lamu shay'in ko wa a'lamu shay'in fil masnu'i sani'u
saboda haka in an ce mutun ya kera abu to yafi kowa ilimi akan wannan abu wannan aya karfafa wancan aya ce saboda haka wa huwal alim Allah masani ne bi daqaiqil umur da abubuwan da suke boye ko al'amuran da suke boye wa ma fil qulub da abin da ke cikin zukata wal khabiru bima tusirru Allah ya san abinda zukata suke boyewa wa tatmiruhu min al umur ko kuma suke wa tatmiruhu min al umur ko suke boyewa na ainihin al amura la takfa alaihi min zalika khafiya babu abinda yake buya wal muradu ala ya'lamu sirra man khalaqa sirra yanzu wanda ya halici boyewa a ce bai san boyayyen abu ba ba zai yi ba wala shi ake kira wato falsafa falsafa mai kyau kai tunani ba sai an kawo maka aya ko hadisi ba kai da kanka kai tunani ko ba sai an ce kai tunanin ba a'a kai kadan ka in ka zauna ka rinka nazari akan abubuwa wani lokaci yana da kyau musamman a zamanin yanzu mutum ya rinka kebancewa yana samun minti 30 ko awa 1 ko awa 2 yana nazari domin wannan zai taimaka masa musamman akan abin da ya shafi al'amuransa na duniya da lahira ba wai ka tsaya kana ta lissafi kana bajet kana kullawa kana warwarewa ba eh zan hada waje kaza zan samu waje kaza duk tunaninka ya kare a duniya akwai matsala yana daga cikin dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin a turo shi annabci yana zaune a cikin birnin Makka yana mu'amala da su yau da gobe sai yaga abubuwan shagalarwa sun yi yawa a birnin Makka yace ya kamata ya rinka zuwa kogon Hira na yawan an su kwanaki yana tunani abinda kawai yake yi tunani shine bi gari Hira mufradan yatahannasu yana tunani kamar yadda Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar mu dauki gajeruwan ayat la ayat wadannan ayoyi ne ga wane liulil albas ga mutane wadanda suke masu ainihin hankula liqaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani saboda haka mutum ya kebance yana tunanin sama da ƙasa ya aka halice su maganar lahira idan aka je ya zan kare me zai faru a can baya menene da menene na aikata a nan gaba me ya kamata in aikata yaushe mutuwa za ta zo ta dauke ni kaza da kaza mutum ya rinka tunani akan wannan kowaye wallahi duk wanda ya tunani zai shiga taitayinsa maza Allah da yake kebancewa yake tunani a garin Hira ko da yake a wani kauli an ce kakansa Abdul Muttalib shi ma ya kasance yana yin haka hayaniyar Makka idan ta dame shi sai ya kebance na waɗansu kwanaki yana yin nazari yana tunani saboda daman tun a wancan lokaci akwai abubuwa na bautan gunke ko bautan gumaka da waɗansu abubuwa na jahiliya wanda aka samu da yawa daga cikin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa goyon bayan wannan saboda haka ba sa yi to suna kokarin bin diddigin addinin annabi Ibrahim tun da shine asalin kakansu to lokacin da manzon Allah ya zauna a kogon Hira yana bautan Allah ko yana yin nazari kamar yadda wato zance mafi inganci yayi bayani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masa mala'ika lokacin da aka turo masa mala'ika a cikin birnin Makka aka turo masa ne ruwan mala'ika na farko ko a dakin matarsa aka fara turo masa ko ma a jikin dakin Kaaba da yake cikin birnin Makka a bigari Hira a kogon Hira lokacin da mala'ika ya zo daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya cika shekara 40 tur an ce kafin 40 din annabi ya kasance yana zuwa kogon Hira amma da ya cika shekara 40 tur a cikin watan Ramalana shine mala'ika Jibrilu ya sauko masa to daga wannan lokaci shi kuma sai ya sauko da kan dutsen bai karasa kwanakin da ya saba karasawa ba tunda an ce kamar duk shekara a watan Ramalana annabi yana zuwa kogon Hira idan ya je yana tunani yana yin nazari a gida kuma yakan bari yakan bar abinda za a rinka ciyar da ainihin talakawa kamar yadda kakansa Abdul Muttalib yake yi a lokacin da yake da rai. To don haka wannan ya gwada ke bantuwa yana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma da manzo Allah ya kawo hanya ya dawo bayan an saukar masa da ayoyi guda biyar, kai tsaye gidansa ya zo ya samu matarsa Nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha, ya yi mata bayani ya ce faqad khashitu ala nafsi, lalle ni fa na ji tsoro don ina ganin kaman aljanu ko kuma iskoki fa za su kama ni. Ta ce kalla, ta ce ba zai taɓa yiwuwa ba. Bayan ya ba ta labarin duk abin da ya faru, ta ce kai kana sadar da zumunci, kana taimakon bayin Allah, idan an samu matsala a cikin rayuwa kana agazawa, sannan kana girmama bako, babu yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya wulakanta ka. Shi yasa ake son ka samu mace mai hankali ba kidimimmiya ba. Saboda in ka samu kidimimmiya za ta dada kirimar da kai. Amma mai hankali wanda ta san me ya kamata, to abubuwa suna zuwa za ta taimaka maka wajen warwarewa. To shi ne ta warware masa, ta kwantar masa da hankali. Dama aya ta riga ta fada, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, kaman an koro ka a waje ka je ka samu mata cikin gida, ta ce me ya faru, ai waɗansu ne suke mun barazana, ta ce mu je ka gwada mun su bari in dauko ta barya mu je zan yi maganin su. Ai kaga ka samu mace mai encouraging kenan. Amma wanda zaka je ka ce ai waɗansu ne suke mun barazana, ta ce ina suke, ai sun biyo ni ma suna kofar gida, to mu je in daga kasan gado ka shiga waje. A'a, to wannan ita in ta sa ka kasan gado to za ta hauka tanga ta tsallaka, kaga in an shigo kai kale za a samu a casa. Amma in aka samu mai nazari za ta ce ka gwada mun su, ko ma cikin gida ta dauko tabariya ta ce su waye ina suke, haka kawai domin barazana tana kaunan mijinta. To wannan shi ne soyayya na gaskiya. Amma a takura miji a sa ke abinda ya fi karfinsa, musamman yadda kudi ya yi wahala, yanzu mata su tsaye ka sai zani iri kaza, ko kin ji an yi karin albashi ki ce sai kaza ba ke zama. Na'am, saboda haka wakila ma'ana aka ce ma'anan wannan aya ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, shin wanda ya halitta a ce bai san halittansa ba, ai ba zai taba yiwuwa ba. Abinda ake nufi ala ya'lamu Allahu makhluqa, wato shin Allah bai san halittunsa bane. Qala ibn Kathir, wato Ibn Kathir ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala yace wal awwal ألا يعلم الخالق أولى لقوله وهو اللطيف الكبير. شن ونده حالتا أتي بيد إلمي كو ونده حالتا أبو أتي بيسان أبيمبا كونغ فترة غلابيوني. أما دو كنسو سنة ده مهم منشي أينو. والواقع أن كلا المعنيين محتمل دو كما أنو ونم سنة ده مهم منشي. سبو دهكا ألا يعلم من خلق أتي ونده حالتا بيد إلمي a sifanta Allah da jahilci, ina ba zai yiwu ba. Ala ya'lamu man khalaqa, a ce wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba, nan ma ba zai yiwu ba. Wato ya halitta shi me kenan, nan ma ba zai yiwu ba. Wa huwa al-latiful khabir, saboda haka Allah ta'ala mai tausayawa ne, sannan kuma al-khabir mai ba da labari ne. Kamar yadda muka faɗa ga barnan da ake yi ga sabon Allah, ga zagin Allah, ga shirka, ga tsafi, ga abubuwa iri daban-daban da ake yi wanda Allah baya so, Allah ya hana, amma kuma Allah bai kifa duniya ba. Allah ya yi hakuri. Sai dai duk waɗanda suke aikata haka, idan suka mutu ba su tuba ba, to Allah ba zai bar su ba. Sauran bayin Allah kuma wannan zai daɗa ƙara musu ƙaimi, a yi wa'azi, a yi nasiha da hikima, a jawo hankulan mutane. Amma dai baka isa tilasta su ba, latta alaihim bi musaitir, baka isa ka tilasta mutane sai sun karbi gaskiya ba. Amma dai kai kokari a huruminka, ka fali abinda za ka yi ya fala. Allah ta'ala ya san ciki da waje, ya san komai, wannan kenan. Kuma qama Allahu ta'ala ad-dalila ala qudratihi, sa'anna Allah ta'ala ya sake ambata mana dalili a bisa ikonsa, wa nabaha ila tamami ni'mati, kuma ya daga fadakarwa bisa ainihin cikon ni'imansa. Karfa kumanta, wannan sura makkiya ce, saboda haka ayatuha makkiya, ayoyi duk na Makka ne. Ana daɗa tabbatar mana da tauhidi da aqida da girman Allah subhanahu wa ta'ala, da shi kadai ya cancanta a bauta masa, babu wani abin bauta ko ubangiji sai shi kadai. Yasa Allah yace wallazi ja'ala lakumul arda zalula,
wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi.
Naam.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
To wannan aya ta farko, huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan, ayan da Allah ta'ala yace Allah fa shine wanda, huwa alladhi, huwa alladhi shine wanda, dhamiri da dhamiri duk an hada su waje guda. Wani lokaci a larabcin mutum ya yi sai a ce a to ya kai takara, sai ga qur'ani ya kawo huwa allazi, saboda akwai jumla da za ta biyo bayan allazi. Mafiya yawa an kawo allazi ba a tsayawa a wajen, amma huwa ana iya tsayawa, la ilaha illa hu. Amma allazi, to in ka ce allazi to akwai sai ka karasa. Huwa allazi shine wanda, ja'ala lakumul arda zalula, ya sanya muku kasa horarriya, famshu fi manakibiha, na farko ku yi tafiya a sansaninta, ku yi yawon bude ido domin imaninku ya karu, wa kulu min rizqi, kuma ku ci daga arzikin Allah na halal, duk abinda ku haɗu da shi ku ci inda ya halal ne. Wa ilayhi nushur, amma ku sani duk kiban da kai da walwala da yawon ku a duniya, kun je America, kun je China, kun tafi Japan, kun je Spain, kun je Saudiya, kun je Dubai, kun tafi ainihin Russia, kun je ko ina ne, to karshe fa zuwa ga Allah za ku koma. Kuma in an sa mutum a kabari babu bambanci, ko idan aka sa wani a kabari za a gane wanda daga shi daga iyakansa sai ningi sai gadan maiwa, da wanda ya je Rake da China wajen kabari ana iya ganewa? Ai ba za a iya ganewa ba, babu. Ba mamaki ma wanda iyakacinsa gadar maiwa, inda ya tsaya kenan ka samu ya fi wancan da ya je Rasha da China da Dubai da ainihin Spain, ka samu ya fi shi imani. Saboda haka ko wajen cin abinci ne, ka dara ka ci abinci mai kyau, ka tara abubuwa masu kyau, to dai ƙarshen mutuwa za ka yi kamar yadda wanda bai ci komai ba yana nan kamar tsintsiya, idan ya mutu shi ma mutuwa zai yi. Kuma duk kafarin ku daya, sai dai kai da kai faɗi, kai taiba, to za a tone maka kabarin da faɗi, domin saboda yadda gangan jikinka zai shiga ba tare da wato an matse ka ba. Nan idan taiban na haramun ne ka shiga uku, idan kuma taiban na ainihin irin tumbiya riga kuɗi ne, to wannan kuma halittan Allah ce, baka da matsala. Don sai ga wani bulbul haka sai ka ɗauka, wato akwai naira cikin, sai ka samu ko fifi bai da shi. Mu da mun tashi muna yara an zayyana mana duk wanda mu gaishi da tumbi sai mu ce yana da kuɗi. Ban sani ba, akwai masu tunani irin wannan ko, a ce ai yana da kuɗi. Sai da muka fara wayo sai muka gane wato tumbin nan halitta ce ta Allah. Akwai na kuɗi, akwai na cigo, akwai kuma ainihin wato na normal. To koma menene, ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk gare shi ne ake tayar da mutane, suke komawa ake tayar da su. Saboda haka cikin wannan aya akwai abubuwa guda uku. Abu na farko, duk duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana, ba ce sai lalle ka zauna abuci ba har ka mutu in Allah tabaraka wataala ya kaddara Abuja zaka je ka zauna har ka mutu to abinda yake fata ka cika da imani in ma Allah ya kaddara ba anan ne zaka rayu ba a Isra'ila zaka je ka rayu har ka mutu to fata dai ka cika da imani ko a Isra'ila ne saboda haka duk wannan kasa kasa ce ta Allah kana daga dungun duniya kana iya zuwa dungo Allah ya baka dama kuma Allah ya bada dan adam dama na sarrafa duniya ko ainihin doron kasan nan wato yadda ga dama sai dai karka kuskura ka saba wa Allah subhanahu wataala yanzu kamar wadanda suka Allah ya ba su fasaha iri daban-daban wato sai kai tunani yanzu don Allah wanda ya kirkiro bindiga da wanda ya kirkiro bomb da wanda ya kirkiro guba wanda za a yi allura wa mutum ko a sa masa abinci ya mutu yanzu don Allah idan suka hadu da Allah me za su ce me za su fala tunda mafiya yawan su da suka kirkiro bindigogi da boma bomai ba don Allah suka kirkiro ba wadansu ma arna ne Allah ya yi halittar sa a zo a kashe ta babu gaira babu dalili a jefa bama bamai a halakar da mutane masu yawa wanda har a kare bincike ba za a san adadin waɗanda suka halaka ba kuma a halaka musu wuraren zaman su da na makwabtan su to ga wanda suka kirkiro nuclear wanda aka sake ana ganin kamar rabin duniya ko duk duniya ma za a tashi wani lokaci idan ka ji yadda ake rigingimu a duniya sai ka ce wallahi da ma an sake nukiliyan kowa ya tafi ya kuka noke wata ƙasa kawai ta sake nukiliyan kowa ma ya tafi suwaye za su damu waɗanda suka riƙe madafin iko ba tare da gaskiya ba sai ya sa kullum ake so ka dinga fita da alolanka ka dinga zama da kirinka saboda in an ce a sako nukiliya za ka ce a sako mana daman mai ka tara banda kullum in kana sauraron labarai ka je abubuwa na bakin ciki ko da waɗanda ake kashewa a ce ba musulmi ba ne ai halittun Allah ne ya za a kake ɗan adam bai ji ba bai gani ba a banza saboda mulkin wani katofi kadai saboda duniyan wani in kana da tunani sai ka ce a sake nukiliyan kowa ya tafi tunda ina kowa zai tafi hatta wanda ya kirkiro nukiliyan ya sake ba fa zai tsira ba to a sake mana amma in ka ji mutum yana kakkaucewa baya so a sake to baya da gaskiya ne mu ma da muke faɗin haka ba wai mun gama kiryawa 100% ba ne a'a Allah ya kyauta na'am na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya hore doron ƙasa madan adam yana sarrafawa yadda ya ga dama sai dai ya taka tsantsan kar ya yi sabon Allah na biyu famshu fi manaqibiha ubangiji ya ce ku yi tafiya a ko'ina babu inda Allah ta'ala ya haramta maka zuwa babu duk inda kake so ka rayu za ka iya zuwa ka rayu amma dai ka bauta wa Allah kar ka saba wa Allah yasa aka bada dama na yin hijira ko wajen neman kuɗi ne a garinku ba za ka iya ɗaukan abin sai da goro ko ka ɗan yi tireda ba za a zo ana ta maka dariya to ka bar garinku ka nausa ka tafi inda ba a san ka ba za ka je kana yawo kana kada kararrawa ba wanda ya san ka lokacin da kai kudi kuma in ka dawo garinku ka samu masu fadanci masu cin banza in ka ga dama ka ba su in ka ga dama duk ka kore su ko zakka in ka fitar kar ka ba su ka ce masu zaman kashe wando ne ana ba da waɗanda suke da sana'a ko kuma suna yin abin da yake taimakon al'umma amma ba masu zaman kashe wando ba yasa aka ce famshu fi manaqibiha ku je ko ina harkokin kasuwanci harkokin sana'a ko kuma gudanar da rayuwa amma ku rike addini wa kulu min rizqi, kuma an ba ku dama ku ci daga arzikin Allah. Abincin duniya iri daban-daban ne. Yanzu kaga nan mu abinda muka sani akwai farashin shinkafa wanda za a yi ta da ainihin miya, akwai jollof, kuma jollof din nan idan an yi za a gaishi kaman yalo-yalo haka yake, kamar ruwan ɗoro-ɗoro ko kuma a ce jaje-jaje an sa manja. Amma an ka tafi wata ƙasa za ka samu shinkafan iri daban-daban ne, har bulu ɗin shinkafa za ka gani wanda yake bulu. A nan mu miya za a ce ga miyan shinkafa ana sa tumatur da tarugu da tattasai da su albasa. To a wani waje kuma miyan shinkafa ɗin miyan kuɓaiwa ne, kuma za ka ga kuɓaiwan zara-zara. Waɗanda ma suka saba za ka ga za su cika cokali sai su ɗauko kuɓaiwa ɓalanta su sa a baki, ka ga har suna rufe ido saboda tsaban daɗi. To amma yanzu kai aka zo aka ɗauko maka shinkafa da feffiya da miyar kuɓaiwa, za ta hadu? Ai, ba za su hadu ba. Sannan idan ka je duniya akwai inda muka je muka samu, kaga irin wannan ayaba akwai manya-manya da Allah tabaraka wata'ala ya hore musu a wurarensu. Mu a nan ba muna da plantain ba. Plantain shi ne wanda ake soyawa, ake sawa a cikin shinkafa ko ake sawa a cikin abinci. To su tuwon ayaban suke yi, tuwon ayaban suke yi. Ayaban ne za a ɓaɓɓare za a ganta fara sol, sai su yi tuwon ayaban. In ka latsa shi haka yadda ka san tuwon shinkafa ne zan ce ko tuwon menene. Amma fa in baka saba ba cin farko to fa sai ka hada da flagin. Sai ka kwana biyu kana shan flagin. Amma daga bayan ka saba shikenan. Kuma wannan tuwon ayaban ana hadawa da ainihin miyanta, akwai miyanta. Yasa aka san Uganda suna kiran tuwon wannan tuwon ayaba matoke. Kana zuwa an kace matoke sai su kawo maka tari guda. Kuma lafiyayyen abinci ne don akwai daɗi. Amma in ka saba. Sannan kuma akwai inda za ka je ka samu, in ka ce a baka farfesun kifi za a baka, sai dai farfesun kifin yana da ƙarni, sun ce ƙarnin nan to ya fi garki ya fi daɗi. Amma ka tabbatar duk abin da ka ji shi da ƙarni da menene bai gama dahuwa ba. Sama-sama kawai za a sa shi a wuta. Amma sai ga su suna targirige da wani biredi suna ci. To in ka je ka samu ire-iren waɗannan abincin da muka ambata, duk da kasancewa baka san su ba karkace haramun ne, kai ma zauna ka ci wa kulu min rizqihi. Tunda Allah ya ce ku yi yawo a duniya, to in ka je ka samu ana cin abincin da yake ya halatta to zauna ka ci. In ba za ka ci ba ka nemi irin naka. Akwai ƙasan da za ka je ka nemi tuwo ba za ka samu ba. Kai ta neman tuwo ba za ka samu ba. In ma ka samu ‘yan uwanka ko ‘yan yankinka, to sai ka samu matansu malalata ne. Shinkafa za a nema mai danko, sai a dafa ta sosai. In aka dafa ta ba su iya tukawa ba. Sai a ɗan jajjagwala ta haka. Haka za ka rinka zuwa kana ci, kana jin kwaran shinkafa. Saboda duk matan da ta yi tuwon shinkafa a nan ƙasan, kana ci kana cin ƙwaren shinkafa to ba ta iya tuwo ba. Ba ta iya ba kuma ko uwar waye. Ana tukawa ne ba za ka ji wannan abin nan ba. To amma ka ga in ka je waɗancan wurare za ka samu irin wannan. Wanda ba zai su ba su saba, mai yiwa ma matan ƙasan suka aura, maza ne suka koya musu abincin, ba za su iya tuƙa shi yadda ya kamata ba. Saboda haka ba za ka ce haramun ba ne don ya ɓata maka ciki ya sa ka zawayi ko menene, a'a. Duk abin da ka gan shi ana ci a ko'ina, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kulu min rizqihi, ku ci daga arzikin Allah. Sai dai ku sani wa ilaihin nushur, zuwa gare shi ne ake tayar da ku gaba ɗaya. Saboda haka inna allaha huwa allazi sakara lakum al-arda, lalle Allah shi ya hore muku ƙasa, wa zallalaha lakum, ya shimfiɗa ta gare ku, wa ja'alaha sahala layyina, ya sanya ta tana da sauki, tana da lauki, qabila lil istiqrar alaiha, za a iya zama akai, wala tamida, ba ta rawa, wala tattariba, ba ta girgiza, bima ja'ala fiha min aljibal, saboda abin da ya sanya na duwatsu, wa fajjara fiha alyanabi, sannan ya tsatsaga hanyoyin ruwa daban-daban, wa shakka turqa, yayya ga hanyoyi na motoci ne na menene, wa hayya almanafi'a, sannan ya tsara abubuwan amfani a doron kasa, wa ambata fiha zuru'a, Allah ya fitar da tsirrai iri daban-daban, wa akhraja simara, ga ƴaƴan gitace iri daban-daban, fasiru fi jawanibiha, ku yi tafiya a fadin kasa, wa aqtariha, da yanke-yankenta, wa arja'iha, da sansanoninta, haisu shaitun, duk inda kuke so, bahasan anil makasib, saboda neman sana'a, wa tijarat, ko harkokin kasuwanci, wal arza, ko neman arziki. Wala yughni sa'yu shay'an an taysirillah, sai dai fa duffa futukanka idan Allah bai hore maka ba, ba fa zai wadatar ba. Liza qala ta'ala, shi yasa Allah ta'ala yace wa kulu min rizqi, ku ci daga arzikin Allah, mimma razaqakum, duk arzikin da kuka samu na Allah ne wanda ya arzurta ku da shi. Wa khalaqahu lakum fil ard, ya halitta muku a bayan kasa. Wa makkanakum, ya ba ku dama bil intifa'i biha, da amfani da waɗannan abubuwa. Wa atakum alqudrat, Allah ya ba ku iko iri daban-daban. Ala ta'fili khairatiha, a bisa ainihin hassala, albarkatun ƙasa na ruwa ne, na dinare ne, na fetur ne, na kanandir ne, na ainihin wato shuke-shuken da ake yi ne, yadda za a je a yi huɗa, a yi ainihin noma da sauransu. Sun ma'alamu, sa'annan ku sani, annakun fin nihaya, a ƙarshen al'amari, sa'iruna ilai, za ku koma zuwa ga Allah, fa ilaihin nushur, zuwa ga Allah ake tayar da ku, alba'tu min quburikum, ake tayar da ku daga kabarurukanku, la ila gairi, ba zuwa wajen wani Allah ba. Wa ilaihil marji'u yawmal qiyama, makoma tana ga Allah ranar tashin alkiyama. Fa hadharul kufra wal ma'asiya, don haka ku kauce makafirci da sabo, fi sirri wal alan, a ɓoye ko a bayyane. Wal aya, wannan aya da muka karanta, wal ladhi ja'ala lakumul arda zalula, Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa horarriya. Fanshu fi manaqibiha, ku yi tafiya a sansaninta. Wa kulu min rizqihi, ku ci daga arzikinsa. Wa ilaihi nushur, zuwa gare shi makoma take. Dalilun ala qudratillah, aya ce da take gwada ikon Allah. Wa mazidi in'amihi ala khalqi, da kuma ƙarin ni'iman Allah a bisa halittunsa. Wa ala anna sa'aya, kuma duk ƙoƙarin da mutum ya yi. Wa tikadal asbab, da bin sabubba, ya zazzaga duniya domin neman arziki ko neman inda zai zauna. La yunafi tawakkula ala Allah, wannan baya kore tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala anna al-ittijara, kuma wannan aya tana gwada mana yawo domin kasuwanci. Wa takassuba, ko ainihin sana'a, ko daidaita rayuwa a inda mutum yake so. Mandubun ilai, abinda ake so ne, abin bukata ne. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.